الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Asabar ce da daidai da 6 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1432, daidai da 6 ga watan August shekara ta 2011. Wannan shine kasan na 46 daga cikin jeren karatuttukan littafin Fiqhu Sira, wallafar babban malami Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. Littafin da ke tarihin fiyayyen halitta, Annabin Rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, littafin da ke kokarin hada rayuwarka ta yau da kullum da yadda za ka samu haske a bisa hasken rayuwar wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi don ya zama babban koyi. Amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah yake bai aiko annabi ba sai don ya zama tausayi da sassauci da sauki ga dukkanin ainihin wato al'umma. Ya sake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira, wanda dukke neman ya kai lahira lafiya kalau, ya hadu da Allah kyakkyawar haduwa, yayi imani da Allah da kuma ranar lahira din, to annabi shine abun koyin shi. Idan ba mu manta ba, mun karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne a lokacin da ya fara bayyana wa'azi, yana karantawa a bayyana a cikin jama'a. To muka ji mallan yana tattauna mana irin yadda adawa da munanan matakai suka fara fitowa daga ainihin Quraishawa. Daga cikin waɗannan ainihin munanan matakai da kuma adawa da ainihin wato Quraishawa suka fara nunawa, ita ce ta izgilanci da zagin annabi sallallahu alaihi wa sallama, da daukar matakin aje a hada shi da babban shi dattijo Abu Talib. Malam yace asalin abin da ya taimaka musu haka shine sun ginu akan al'adu ne. To su kuma al'adu duk sanda ka riga ka saba da su munanan al'adu, to ba zai yiwu ka karba addinin musulunci ba sai in ka bar su. To su ko sun riga sun yanke shawarar ba za su bar al'ada ba. A ƙarƙashin wannan duk abin da ya zo ya karo da wannan al'ada, to shi kenan ba za su ainihin sallama wannan abu ba. To asalin bautar gunki, ina son ku san cewa ba al'adar Quraishawa ba ce, daga baya ne ta faɗo musu, amma sai ta shiga cikin jininsu ta ratsa su, sai ta koma ta zama al'ada. To dama malamai suka ce idan ka ɗauko wani ra'ayi na bid'a, wato wanda ba annaba suka zo da shi ba, ba addini ya zo da shi ba, idan ka juya shi ka mai da shi al'ada, yana da wahalar ka bar shi. To sun riga sun ɗauki wannan al'ada ta bautar gunki wadda bid'a ce a cikinsu, domin annabawan da Allah ya aiko musu, annabawa guda biyu ne, da Ibrahim da Isma'il, waɗannan annabawa su ne Allah ya aiko wa Quraishawa da sauran Larabawa da ke Jaziratul Arabiya. Waɗannan annabawan da suka zo tarihinsu ya bayyana ƙarara, annabi Ibrahim tun yana ƙarami faɗa yake da gumaka. Annabi Ibrahim ya zo ya tsarkake ƙasar Makka daga duk wani abu na ɓarna. Sannan annabi Ibrahim har ya rasu addu'a yake, yana wajinubini wa baniya an na'budal asnam innahunna adlalna kathiran minan nas, Allah da ni da ƴaƴana ka nisanta mu daga bautar gumaka, don gumaka sun badda mutane da yawa. To ya za a yi ƴaƴa da jikoki da tattaɓa kunnen irin waɗannan mutanen kuma a ce sun koma suna bautar gunki? To shine na kawo mana tarihin wani ne wanda ya iya rubutu da karatu, yake zuwa yana zo musu da littattafai na tatsuniyoyi yana karanta musu. Wata ran sai aka waye gari da ya tafi tsarabar da ya zo musu da ita, ita ce gumaka ya zo da ita, ya zo da su yana nuna musu yadda ake bautar gumakan nan a ƙasar Sham. Don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya gan shi a cikin wuta, cikin shi ya fashe,
yana jan uwar hanjin shi ana azabtar da shi a cikin wutar jahannama, saboda shine mutumin farko da ya likita addinin Annabi Ibrahim, shine mutumin farko da yazo ya kawo canfi a cikin Larabawa, yace raƙumi in ya kai shekara kaza bai halatta a ci shi ba, raƙuma in ta kai kaza bai halatta a ci namanta ba, bai halatta a hauta ba, duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya ya likita musu addinin Annabi Ibrahim. To an taɓa samun wasu matasa wata rana suka yi nazari sai suka ce ba zai yiwu ku iyayenmu da kakanninmu kuka gaya mana cewa Annabi Ibrahim kakanmu ya rusa gumaka tun yana ƙarami, ba zai yiwu a ce kuma Annabi Ibrahim ya yarda da bautar gunki ba, don haka mu ba mu yarda ba. Sai suka yi tawaye, matasa ne guda huɗu, wannan da ya tafi ya kada ya je sai ya fada cikin addinin Kiristanci shine Warqatu ibn Nawfal. To sai Allah ya taimake shi da ya shiga sai ya yi zurfi a cikin karatu, sai ya yi ilimi, ya karanta littafan annabawa na da, har ya iya yaren annabawan nan, ya zo yana fassara waɗannan littattafai da ke ɗauke da yarurrukan annabawa zuwa ga Larabawa. Ya dawo ya zaman shi a Makka, shi ne kawun Khadijatul Kubra. To lokacin da Annabi ya bayyana sallallahu alaihi wasallama ya manyanta, dan har yake cewa Annabi ina ma sadda zaka fara bayyana wa'azi, ina da ƙarfi, ina da rai, in tsaya maka in taimake ka, ina ma lokacin da za a yanke shawarar korarka daga garin nan, ina nan da na tsaya maka. To wannan shine na farko. Sannan sai kuma baban Sa'id ibn Zaid, shi ma haka abin ya faru, shine Zaid ibn Sa'id ibn Amr ibn Nawfal, wanda muka ji kaɗan daga cikin tarihin shirin nan ake cewa shi ma ya taɓa yunkurin gyara, shi ma ya ji ya shiga addinin Christianity, ya zo yana evangelism, yana yaɗa Christianity a cikin Larabawa. Amma mece ne bambancin shi da shi da Warqatu ibn Nawfal? Warqatu ya yi karatu, don haka shi yana bin abin ne a hankali, shi kuwa wannan bai yi karatu ba, ma'ana hayaniyar ce kawai, don haka kawai suka sa mai ido kwana biyu shi ma ya lif. Sannan na ukunsu shi ma haka ya kada ya raya, ya kada ya raya duk addinin da ya je ya shiga, sai ya ga akwai ko ɗan yaya ne na kafirci ko maguzanci a ciki, sai ya ki shi kam, sai ya dawo, shine kullun sai ya zo ya rike labulan Ka'aba yana kuka yana cewa Allah, al'umman mu sun bata daga addinin da ka aiko annabawan mu da su, sun koma suna bautar gunki, ya Allah ka kawo mana abin da zamu bi. Yana cikin irin wannan ya manyanta, amma yana cikin irin wannan ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, yayi imani da shi ɗan watanni sai ya rasu, don dama ya tsufa. To haka dai labarin shi ma wancan na hudun, haka abin da ya zama musu a balbalce, wannan ya kaza, wannan ya kaza. Warqatu ma in ka duba da kyau yayi kalmomi na imani, daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada shaida cewa har ma ya ga yana da gida a aljanna. To kun ga mutanen duk da suka ɗauki wani abu ya riga ya zame musu al'ada, to in ka zo kana ƙoƙarin ko da daidaita musu al'amarin kake so kai, za a samu matsala. Ku dubi lokacin da Bahaushe ya ɗauki kulle ya mai da shi a matsayin al'ada, to sai ya wuce tsarin da Allah ya ce. Kaga dai Allah cewa ya yi wa mata wala tabarrajna tabarrujul jahiliyatil ula, kar ku fita irin ta jahilai na farko. To yanzu da sai a dubi yaya jahilan farko suke fita daga cikin mata, sai a ce to irin wannan ne Allah ya hana. Amma Allah bai hana mace ta je masallaci ba, masallacin nan na idi ne ko na juma'a ko na salawatu khams, Allah bai hana mace ba, don wannan irin fitar zuwa masallaci babu ita a jahiliya. Na biyu, Allah maɗaukakin sarki bai hana mace ta tafi gaida iyayenta ba, bai hana mace ta je ziyarar wasu ƴan uwanata ba, Allah maɗaukakin sarki bai hana mace ko da ta fita domin ziyarar makabarta ba. Don haka as-sayyida Aisha wata rana Annabi ya ce mata, yayanki Abdurrahman da ya rasu ba za ki je ki ziyarci kabarin shi ba? Ta ce ina je ban san addu'a da zan yi ba, ban iya ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya koya mata ainihin addu'ar. to amma menene aka hana yi dangane da ziyaran mace na makabarta shine yawan ziyara annan ne hadisi yazo sahihi ko hasan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la'ana Allahu zawaratil qubur mata masu yawan ziyaran makabarta to Allah ya la'ance su to yawan ziyara aka hana kaga yawan ziyara shine daidai da jahiliya to kar mata su wannan ba hana mace ta je asibiti ba don neman magani ba a hana mace ta tafi wata bukata ta kama ta ta neman ilimin da ba za ta same shi a gida ba ba a hana ta tafi ta ba sannan idan mace ta samu kanta a halin ba ta da kowa da zai taimaka mata a addinin musulunci ba a hana ta taje domin ta yi aikin da za ta rayu da shi ba to duk ire-iren waɗannan abubuwan kaga bahaushe da ya tashi sai garkame mata a gida kawai da sunan matan kulle sannan sai aka samu wasu rubabbun malamai a kasar a wasu lokuta a baya waɗanda ke cewa wai wurare biyu ne kawai mata suke fita shine ran da aka fitar da ita za a kai ta ɗakin miji da kuma ran da aka fitar da ita za a kai ta kabari ba haka malaman kasa suke cewa ba to yanzu wannan dokar ta sufa ba ta a Qur'ani ba ta a hadisi ba ta a fiqhu ba ta a fatawar wani malami ko da rubabbiyar fatawa amma al'adar su ce su malaman kasar Hausa sai suka dauka sai suke wa'azi da sunan ita addini ce ko kun fahimci wannan to wannan al'adar ta su lokacin da aka zo aka ce a rinka barin mata su je makaranta a bar mata su je wurin wa'azi a rinka barin mata su je asibiti bukata ta kama a bar mace ta je kaza a bar mace ta je kaza lokacin dan fodiyo yayi fama da wannan fitinar aka rinka zagin shi aka rinka kewayawa ana yi mishi sharri ana cewa kaza ana cewa kaza dan haka wani abun mamaki babu matsalar da dan hudiyo ya rubuta littafai masu yawa akan matsala ɗaya irin hukuncin fitan mata akan matsala ɗaya ya rubuta littafai guda uku zuwa guda hudu dangane da ina hukuncin mace ta fita ina hukuncin mace ta fita to idan kun gane wannan jama'a karatunmu da muka kammala a baya abinda yake nuna mana shine daga cikin dalilin da yasa larabawa suka ki karban kalmar la ilaha illallah akwai kyakkyawar fahimta da suka yi mata cewa in suka karba to za ta hana su bautar gunki to su kuma sun yanke shawara ba za su daina bautar gunki ba dalili na biyu shine bautar gunkin ta riga ta zame musu matsayin al'ada ce wadda ba zai yi su rabu da ita ba to sai malam a yau yake cewa salisan darasi na uku da zamu diba a ƙarƙashin fara bayyana da'awa da annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam da irin kiyayya da mushrikan laraba suka biyo baya da ita la yajuzu tasmiyatu shay'in min ad-dini taqalid bi halatta a kira komai na addinin musulunci a matsayin ainihin wato al'adu ba haka ne ko nan ne zamu tashi ko bai halatta a kira komai daga cikin ayyukan addinin musulunci a matsayin al'adu ba karkace al'adar mu ta musulunci kamar yadda zaka zo kaje a sai dai shari'ar mu ta musulunci don in kai haka kamar ka kwaba abin ne al'ada a galibinta ba a bace mai kyau ba to musulunci kuma shi gaba ɗayan shi mai kyau ne to dan haka kar ka kira wani abu na musulunci kace taqalid لان التقاليد تتغير وتتطور domin su al'adu suna sauyawa kuma al'adu sukan habaka su sauya daga yadda suke su dauki wani salon daban yanzu misali a da ya ake daukar amarya a kasar Hausa in za a kai ta gidan miji irin wannan salon a yanzu yaran ya dauki wani salo kuma ya sauya a da ya ake bukukuwan aure a kasar Hausa irin yadda ake waɗannan bukukuwan yanzu sun sauya sannan yanzu zaka iya samun fulani a wannan garin irin yadda suke aure in ka tafi wani garin sai ka ga ƴan uwansu fulani kuma yadda suke auren ya sha bamban zaka iya zuwa ka je ka samu katsina wanda ke garin Mani irin yadda suke bukukuwan sha'anin aure ko suna sai ka zo ka samu katsina wanda ke cikin dutsen ma yi wasu kuma ba haka suke ba kaga kenan al'ada tana ne tana sauyawa tana canzawa yanzu yare da ake yi menene al'ada ce yanzu idan ka zo ka samu bakanan kura irin Hausar da bakanan kura yake yi, ba irin wannan Hausar ce bakanan da ke Gumal yake yi ba, amma kowanne in ka taba shi ne zai ce shi Bakano ne. Idan ka samu Bazanfare wanda asalin shi Basakwace ne, irin Hausar da yake ba irin ta ce Basakwacen da ke Gwandu yake ba, amma dukansu menene? Sakkwatawa ne. Idan kun fahimci wannan, kenan ita kun ga al'ada tana sauyawa, haka ne? To addini kuwa baya sauyawa. Raka'a hudu ake wa Azhar a Zaria, in ka tafi Sakkwato raka'a hudu ake, in ka tafi Katsina, in ka tafi ko ina a ƙasar Musulunci duk duniya Azhar raka'a hudu ce. In ka ga ta zama raka'a biyu, to larura ce ta tafiya. To kaga ashe addini shi a yadda Allah ya shar'anta shi haka yake baya daukar ainihin sauyi. Amma abin da ya shafi al'adu sukan sauya, kamar yadda muka kawo ran nan. Yanzu dubi yadda ƴan boko suke ta sauya al'adu, hatta na abinci suna cin irin na Bature. Kaga duk al'adu ne suke canzawa. Ina fatar mun gane. Malam yace hasba ma yaran nas, ita al'ada takan sauya da gargwadon yadda mutane suka ganta, yadda suka mutane suka gani, yadda su mutane suka fahimce ta. ولذلك دنهك فمن الممكن أن يأتي شخص دنهك أبني ميوى ونمتن يزو فيغير بعض الأعراف يتنز وسو إرن أينهن الأدو والتقاليد دكما وسو أبو بوى نقادا قرقاجيا وننا إيزوى يسو ياسو ذا إيسام ونسركي إن يزو سيتي الأدى كذا ياسو ياتا كما تايو ذا إيسام وندقتي كون حاكمي كما كمانتن هكا أكسا sai ce irin al'adu kaza da abubuwa kaza da aka saba ya sauya su. Ina fata an gani. Fa idza sammaina shay'an min ad-dini taqalid, dan haka idan muka kirayi wani abu na addini da sunan al'adu, ikhtalafa 'ala an-nasi ad-dina bit-taqalid, to addini zai cude wa mutane da al'adu kenan, sai zama addini ya cudanya da al'adu. Wa idza ghayyarat 'alayhim lam yantabihu, sai ya zama kenan in an sauya musu ba za su fadaka ba. Kun ga so da dama kamar yadda na ce al'adu sukan sauya kuma mutane su karɓi sauyi. To in mutane suka ɗauki addini ya koma al'ada, wata ran wani zai iya zuwa ya canza addinin kenan, sai zama kamar yadda ba sa damuwa da an sauya al'ada, haka sai zama ba su damu da an sauya addinin ba. Ka dubi yadda mutane sukan fahimci juna in aka zo aure. Yanzu misali, idan da za ka samu mutane daga ƙasar Sokoto aure ya haɗa ɗansu da wata ƴa daga ƙasar Gombe, kaga al'adunsu sun sha bamban saboda tazarar bambancin wurare. Amma in aka zo haɗuwa auren, sai ka ji sun ce to kuya kuke yi a kaza, sai ka ji waɗannan sun ce to buhun gishiri ake kawowa. To buhun gishirin nan fa shine mai shine matsayin na gani ina so. Wasu kuma sai su ce kuɗi ake kawowa, wasu kuma sai su ce kaza za a kawo, sai kaga kuma sun iya fahimtar junansu. Amma yanzu da za ka tafi neman aure cikin wata al'umma, sai su ce to amma fa mu ƴarmu sallah azhar raka'a uku ce muke yi, ka yadda ƴarmu za ta rinka azhar raka'a uku? Kaga ba za a karɓi wannan sulhun ba, ko kun fahimta? To kenan in kuka yadda addini ma ya zama al'ada, to wata ran za a sauya addinin sai ku ce ba komai, tunda haka suke yi mu karba. Dan haka shi addini guda ɗaya ne, baya daukan sauyi da bambancin wuri ko da bambancin al'umma. Malam yace walihadha yanbaghi al-hadar min itlaqi kalimati taqalidun al-islamiyya, dan haka ya kamata a yi taka tsantsan wajen ambatan irin wannan kalma da ake cewa al'adunmu na musulunci, ala shay'in min ash-shar'il islami, ga wani abu na shari'ar musulunci. Karka ce al'adunmu na musulunci, wa inna ma yuqalu, sai dai a ce shari'atuna al-islamiyya, shari'ar mu ta musulunci, wa dinuna al-islami, addinin mu na musulunci. Kaji abin da ya kamata ka faɗi, kace addinin mu na musulunci shine yasa muke sa hula, shari'ar mu ta musulunci ita ta sa muke daura rawani. Amma karka ce rawani al'adan mu ce ta musulunci. Wannan kalmar fa amma gaskiya ta yi yawo a cikin mu sosai, mun riga mun saba da ita, amma malam yana ce mana ba daidai ba ce. to fa'idar ilimin dama shine gyara ka ake a hankali a hankali. Don haka ba daidai bane fadin al'adunmu na musulunci ko gargajiyanmu ta musulunci, sai dai shari'ar mu ta musulunci ko addininmu na musulunci. Rabi'an na hudu, innal qari'a lis-sira, duk wanda ya karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'jibu min mawqif abi talib hadha, zai yi mamakin wannan matsayi na abu talib ko kuma zai yi sha'awa duka ɗayan biyun. Misali, me ake tsammani daga wanda ya rike ka a matsayinka na musulmi matashi da ka tashi kana wa'azi shi kuma ya zama bai karɓi addinin ba, me ake tsammani? Za ku yi takin saka. Me ake tsammani idan ƴan uwan shi da ke kan addinin shi na shirka suka kawo ƙararka a wurin shi, zai maka fada, zai hana ka? To amma ku dubi matsayin da Abu Talib ya dauka. Matsayin da ya dauka shine ne kare annabi sallallahu alaihi wa sallam, taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallam. Jama'a, ko kun san cewa Abu Talib ya samo jante da zazzabi na mutuwa ne garin kare annabi sallallahu alaihi wa sallam? Da aka yi aka yi ya sallama, annabi ya ce a'a, aka yi aka yi duk yadda za su yi mun faɗi a baya. Sai ya dawo ya maida abin waka, sai ya haddatar da zuriyarsu, suwa su Banu Hashim, cewa wannan waƙar kowa ya haddace ta kunne ya gaji kaka. Baiti wajen 89 ce ya yi wa annabi waƙar, yana cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka gababatu, yace ka ci gaba da al'amarinka, wallahi duk duniya in za su taru ba zan bari su iso gare ka ba, sai dai ina kwanta dama, sai dai ina kabari. To wannan irin kariya da wanda ba musulmi ba yewa annabi sallallahu alaihi wa sallam, kaga in ka dubi abin ta bangaren mamaki zai iya baka mamaki, in ka dubi abin ta bangaren sha'awa da burgewa zai iya baka, musamman tarihin da na kawo muku wanda za mu zo mu same shi can gaba, domin tarihin annabi baya cika sai an yi tarihin Abu Talib. Tarihin musulunci baya cika sai an yi tarihin Abu Talib. Na kai mamaki, ya za a ce tarihin addinin musulunci ba zai cika ba sai an yi tarihin wani kafiri? Saboda irin gudunmawar da ya yi, don ka san addinin musulunci kuma ba azzalimi ba ne. In dai ka kyautata, to sai an bayyana ka kyautata, in ka munana sai an bayyana, sai an yi balancing equation, ma'ana sai an daidaita. To yanzu in kuka dubi wannan la'asar ce za ta yi, wato idan la'asar ta yi, har yanzu za ka ga ɗabi'a ce, sai ka ga zama a gindin Ka'aba yana da daɗi, ko ba ibada za ka yi ba, ka zauna ka yi shuru, sai ka ji wurin ya yi wani irin hudu'i, ka ji wuri ya yi tsit, masu ɗawafi na yi, masu karatun ƙur'ani na yi, masu kaza na yi, sai ka ga wani ikon Allah, akwai tsuntsaye mashin lera, su ma lokacin su ma wani nishaɗi suke, ka ga suna yin wani tsalle, suna wasa a Ka'aba. To haka abin yake tun wancan lokaci, illa asar ta sai su je su kewaye Ka'aba. To sai annabi ya lura, to wannan dama ce ta aje a yi musu wa'azi. To shine sai in ya tashi zai tafi wa'azin, daga lokacin da aka fara mishi wancan gargadin, sai kawun shi Abu Talib ya ce in za ka tafi to ka faɗa mini da rakaka, sai zare takobin shi madadin ya haɗa shi da wani bafadi, domin dagaci ne shi a cikinsu. Sai ya ga a wannan aikin da kanshi zai, sai ya zare takobin shi, in ya je sai ya cike takobin a ƙasa, sai ya tsaya ya ce ci gaba da faɗa musu. Menene yau aka gaya maka na karatu faɗi? Don duk garin ba mu haɗu ba ma so ba, in mu ba ma so wasu suna so, to a faɗa don waɗanda ke so, mu kuma mu je mu haɗu da Allah a kan mu ba mu bi ba kawai, amma ba mu bi ba, ba mu bar masu bi sun bi ba. Shikenan. Yanzu wannan ba zai baka sha'awa ba? Zai baka sha'awa, zai burge ka. Kuma za ka zo ka ji a tarihin nan gaba, yadda da aka kuntata aka ce a daina magana da su Banu Hashim, a daina siyar musu, a daina sai aka yanke duk wata alaka gaba daya. Duk wanda yake auren ƴa a cikin Qurayshawa wanda ya aura cikin Banu Hashim, sai ya sake ta, ta dawo gidansu. idan Banu Hashim na neman aure sai a hana shi. To a lokacin Abu Talib shine daga cikin su, shine babban su, sai yace to abinda zamu tunda mutanen nan sun ki jinin mu, garin ba shi da dadi gare mu, don ka zauna duk fadin zariyan nan aka daina magana da kai, aka daina sai aka daina siyar maka, sai ga garin yayi maka kunci. Sai yace to duk mu kwashe inamu inamu mu fice, kakkab din su suka fita in banda Abu Lahab, shi kan ba zai fita ba don ya riga ya sha tsinuwa, Allah an ba kuma ta tabbata ya dada ba, dan haka ba zai fita ba. Amma dukansu suka fita da musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Abu Talib ya ce a kan a wulakanta Muhammad gaba ɗaya mu tafi, shi ne suka kwasa suka tafi, suka je suka wahala, ba abinci, ba wurin kwanciya, ba magani, ba komai, suka rinka mutuwa. In dare yayi ana jin kururuwar yara da mata saboda yunwa, wannan fa duk saboda kara ce suka biyayya ga Abu Talib. Amma fa mafi yawancinsu ba musulmi ba ne, amma ba za su yarda su sadaukar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To me yiwa wata tambaya ta taso maka wadda malam zai amsa mana ita yanzu? Yanzu irin wannan gudunmawar da wannan kafirin yayi, da irin wannan taimakon da waɗannan kafiran suka yi, ba zai yi su samu rahama Allah ba? Ba zai yi su samu ba sai in sun yi imani, saboda wannan sun yi ne dan kabilanci, ba sun yi ne dan addinin musulunci. Dan haka duk kaunar da suka yi wa Annabi ba kauna ce irin wadda mu muke mishi ba. Mu musulmi muna kaunar shi ne saboda kaunar shi wajiba ce, Allah ya farlanta ta. Su kuwa suna kaunar shi ne saboda dangin su ne ba za su yarda a wulakanta shi ba. To kaga akwai bambanci. Malam yake cewa kaifa kana ya'rifu sidqa Muhammadin, yaya zai yi ya zama ya san gaskiyar Muhammad, wa yudafi anhu, ya rinka ainihin kare shi, wa ya'ridu nafsahu lil mata'ib, ya rinka saka kanshi a cikin wahalhalu da matsaloli. Wato shi Abu Talib ko ku saurara fa, shi fa ya yarda cewa Annabi ba ƙarya yake ba, ya yarda ba ƙarya yake ba, amma matsalar shi din gargajiya ce ta hana shi, don yana faɗi, yana cewa ba zai yiwu muna zaune muna bin addini an haife mu cikin shi ba, sannan rana tsaka wani ɗanmu ya zo da abu mu bar na iyaye da kakanni mu bi na ɗanmu, don haka ka yi haƙuri, da abu ne mai sauƙi, da zan shiga addinin ko ba dan addinin ba dan in sanya maka rai, amma bai yiwuwa ne mu bar addinin da muka gada. Saboda haka ya san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ƙarya yake akan abin da ya faɗi ba, yana kare shi, ya saka kansa a cikin wahalhalu saboda kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa yastamirra ma'a zalika ala shirkihi, amma kuma ya ci gaba yana kan shirka. Ba za ka yi mamaki ba, ya san gaskiya ne, yana kare shi, yana shan wahala, amma kuma yana ci gaba da shirka. Yaqulu ibn Kathir, babban malamin tarihi al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, Allah ya ji kanshi, yace ahabbu khalqillahi ilayhi طبعا وخالفه في ذلك عمه بابن شي يا سابا مشي ابو طالب ابن عبد المطلب ابو طالب بن عبد المطلب يا سابا ومنزل الله صلى الله عليه واله وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احب خلق الله اليه طبعا احالكم منزل الله شيني حلت a ɗabi'ance ta Allah wadda ya fi so. Halittar Allah a ɗabi'ance wadda shi ainihin Abu Talib ya fi so ita ce manzon Allah. Amma ina son ku gane fa, gashi malam yana cewa tab'an a ɗabi'ance ba shar'an ba. Yanzu mu musulmi a shar'ance cikin halittun Allah kaf wanne muka fi so? Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi kuma a ɗabi'ance ne, wa kana yahnu alaihi, dan haka yana risnawa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda yake nufi da risnawa anan, yana saurarawa Annabi. In ya dauki ra'ayi, Annabi ya dauki akasin haka, sai ya dawo ya bi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhsinu ilaihi, yana kyautatawa Annabi. Wa yudafi anhu, yana kare Annabi. Wa yuhami, sannan yana tsare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yukhalifu qaumahu fi zalika, kaga yana saba wa dangin shi kenan dangane da wannan abin da yake, don su suna cutar da Annabi ne, ba sa kaunar shi, ba sa fatan mishi alheri, shi kuma akasin haka ne, ma annahu ala dinihim, tare da cewa shi din fa yana kan addinin su ne, wa ala khillatihim, kuma yana kan tafarkin su ne, illa anna Allah ta'ala qadimta hana qalbahu bi hubbihi, sai dai kuma Allah ya jarabci zuciyar shi da ainihin wato kaunar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, hubban kauna tabi'iyan ta tabi'a, la shar'iyan ba ta shari'a ba. Kun ji bambanci ko? Yanzu misali, sai ya zama a sama da kai a office akwai wani ma'aikacin gwamnati babban ka wanda yana kyautata maka, yana mutunta ka, sai a ga kana son shi, kana yi mishi mutunci, kana mai ladabi, da wani zai kuskure ya ce wannan bakin kafirin me ya hada ka da shi har kake ce mishi good morning sir, kake mutunta shi, wannan mutunci da kake mai mutunci ne tab'an la shar'an, to ya halatta. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka a tabi'ance ne wannan kaunar. To kun ga wannan ya amsa mana shubuhohi waɗanda musamman in shi'a kan kawo cewa yaushe za a ce mutumin nan ya ƙara rayuwar shi yana wahala da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma a ce ƙarshen rayuwar shi ya ƙare a wuta, mecece amsa? Sai a ce amsa ita ce saboda ya mutu yana kafiri. To soyayyar da yayi fa, sai a ce soyayyar da yayi ta yayi ta ne ta tabi'a, yayi ta ne ta dangantaka, yayi ta ne ta kabilanci, bai yi ta saboda addini ba. Amma da ika Allah karimi ne, in ka kaunaci manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba zai barka ka tafi haka ba. Abu Huraira ya taba tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan goyen baya da daurin gindi da tsaya maka da babban kai za ta amfana mishi a ranar lahira? Yace dama na tsammaci wannan tambayar kai za ka yi min, saboda yadda naga kana da kwadayin ilimi. Sai ce ba shakka za a nuna mini shi a tsakiyar wuta, kwakwalwar shi tana zababbaka, jikin shi na cin wuta, sai a yi min izini, sai in jawo shi a fito da shi daga wutar, sai a aje shi a gefanta, jikin shi kaf ba inda zai taba wuta, sai dai kai za a sa mishi takalma na wuta, su ne za a rinka mishi azaba da su. Amma saboda zafin waɗannan takalma, to har kwanyar shi ma tana ta farfasa. Wannan shi ne mafi saukin shan azaba a wurin Allah ranar lahira. To me ya kawo mai wannan sassaucin? Saboda kaunar da yawa Annabi ta tabi'a. To kai kuma da kake kaunar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kauna ta shari'a fa, baka da sakamako sai aljanna. Shi yasa yace qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Na daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake neman mutane da shi, shine mai su kaunace shi. Allah yana son mutane su kaunaci Allah. To sai Allah yace in dai da gaske kuna kaunata, to ku bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Allah zai so ku, Allah zai saka ku a aljanna, zai gafarta muku. Malam Al-Qadi Iyal mai ashifa cewa yake wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi, alamar kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine aga kana bin sunnar shi, kana kare sunnar shi, kana mutunta shi. Wani ba kauye bai taba ganin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, ran nan sai ji ana cewa ga Muhammad can, yace wancan din, sai yace aka ce mishi eh, sai ya fara ya Muhammad ya sheko a guje yana kusantowa, sai wani sahabi yace kai ka natsu, ba a yi wa Annabi irin wannan kira. Sai shi ba kauye yace a mutumin da nake so shekara da shekaru ban taba ganin shi ba, kace ba zan kira shi ba. Sai Annabi ya ce wa wannan ba kauyen, rabu da wancan, wato rabu da sahabin matsonan, almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama, mutum na tare da waɗanda yake so a ranar alkiyama. Anas ya ce sai muka ce madalla, da mun dauka cewa zaman mu da Annabi a nan duniya ne, in aka tafi lahira shi yayi sama, mu kuma muna can wani wuri daban. Yace to cewa da Annabi ya yi almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama, mutum na tare da waɗanda yake so ranar alkiyama, sai muka gane cewa ranar kiyama za mu zauna da Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ko da ike kuwa ba mu kai darajar aikin shi ba, amma tunda muna kaunar shi, kaunar shi za ta aje mu wuri daya. Kaji kaunar Allah tana sa ka samu gafara, ka samu rahama, ka samu aljanna.
kaunar manzon Allah kuma tana kai ka ga martabar a aljannatin ku zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Waɗannan nasoshin in ka dube su gaba daya sai ka dauko ayar da take cewa fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Waɗannan irin mutane masu kaunar annabawa, masu kaunar manzanni, masu kaunar bayin Allah suna tare da annabawan da siddiqai da bayin Allah na gari. Madalla a ce mazauninka ya kasance tare da manyan mutane, baka ga ko jirgin sama in ya daga fa gaba ɗaya ya daga da talakawan ciki da masu kuɗin ciki, amma sai aka ware wani wuri labule ne kawai aka sa, sai aka kira shi first class. Labule ne kawai bambancin su, amma ware su din to a dauke ka a saka ka a wannan first class din, sai ka ga ranka ya dadewa ne, sai ka ga mai alfarmawa ne, mai martabawa ne, sai ka ga wani da wani, sai kawai ka ji daɗi. Amma fa an sauka da talakawan da ke ƙarshen jirgin da waɗanda suke first class din duk dai tare za a sauka, haka ne ko ba haka ba? Haka abin ne, amma sai ka ji daɗi. Aljanna tana da daɗi, to aljanna tukuicin kaunar Allah ce da biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zama tare da annabi aljanna kuma sakayya ce ga wanda ya so annabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a kun ji waɗannan ayoyi, kun ji waɗannan hadisai. Wata rana sai annabi ya miƙe yana wa'azi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin wa'azi sai wani ya tare shi yace yana da tambaya. Tambaya ita ce mata sa'a, yaushe ne tashin duniya? Sai annabi bai kula shi ba, sai ya ci gaba da wa'azi. Jama'a suka ce me yiwa annabi ya ji? Amma tambayar ba ta da daɗi ne. Wasu suka ce a bai ji ba, wasu suka ce ya ji sai ya gama wa'azin zai amsa. Ile ko yana gama wa'azi sai ya ce ina mai tambaya ɗazu game da tashin duniya? Sai ya ce gani. Sai ya ce wa ma ba a adatta lissa'a, me ka tattalawa tashin duniya? Yanzu ka ji mutum yana cewa wai yaushe alhazai za su fara tashi, ga alama yana da tikiti ne da zai tafi ko yana da kujera da aka bashi, haka ne? In ka ji mutum yana cewa dan Allah jama'a nawa ne nisabin zakka bana, ga alama yayi tari ko yayi noma, haka ne ko ba haka ba? Amma baka aje ba, baka ba kowa ajiya ba, yaushe alhazai za su tafi? Ba ruwanka nawa ne zakka, ba abin da ya shafe ka, ko kun fahimta? Saboda haka kai da ke cewa yaushe za a yi tashin duniya, wani shiri kai wa tashin duniya? Sai ya ce a dattu laha hubballahi wa rasulihi, na tattali kaunar Allah da manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce madalla ka shirya, wato in dai kana kaunar Allah, kana kaunar manzon Allah, to ko yau kiyama ta tashi kana da kayan zuwa lahira. Saboda haka wannan irin kaunar da Abu Talibin yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, da irin wannan kaunar ce da ta zo a ayoyi da hadisai, to ita kuma ba ta yiwa sai ga wanda ya imani, sai ga wanda ya faɗi la ilaha illallah. To duk aikin alherinka idan har baka iya furta la ilaha illallah ko so ɗaya ba, to ba za ka shiga aljanna ba. To da wata ran annabi ya yi wa'azi sai ya ce wani ɗan wuta ne, sai Aisha ta ce wannan wato wani dattijo ne a jahiliya, yana taimakon talakawa, yana ayyukan alheri, yana kaza yana kaza yana kaza. To ita Aisha sai ta auna mutumin da ke waɗannan abubuwa, ga ayoyi da yawa, ga hadisai sun ce zai shiga aljanna. To ga amma gashi karara annabi ya ce dan wuta ne, sai ce yana yin sadaka, yana alheri, yana kaza. Sai manzon Allah yace ai tunda yake bai taba cewa Allah ka gafarta min ba, har ya mutu shirka yake bai roki gafara Allah ba, bai la ilaha illallah ba. Dan haka jama'a idan mutum ya faɗi la ilaha illallah ya zama kayan Allah, ya zama kula ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, baka da izinin ka fitar da shi daga addinin musulunci sai in shi ne yayi abin da ya gurɓata la ilaha illallah din ko ya bata ta. Kenan ne la ilaha illallah babban mutum ne a wurin Allah, babban mutum ne a wurin manzon Allah. Kai karka kafirta shi, shi kuma kar ya kazantar da la ilaha illallah din ta aikata wani abu da zai gurɓata ta. To haka ya kamata ai balancing, bai kamata kai ka kafirta wanda yake la ilaha illallah ba, to shi kuma mai la ilaha illallah bai cancanta ya gurɓata ta da abin da zai komar da shirka da za ta lalata ta ba. domin wasu abin da suke fahimta matakar baka shiga kungiyar su ba ko dariƙar su ko bid'ar su ko menene nasu to kawai kai mushriki ne kai kafiri ne wasu kuma abin da suka dauka shine matakar ka faɗi la ilaha illallah to duk bid'ar ka duk shirkar ka duk tsafi duk abin da kake yi kana nan a musulmi duka waɗannan maganganun guda biyu kuskure ne ka'ida ita ce duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah musulmi ne 100% baka da matsala da shi idan ya sake yayi wata kalma da ta ruguza la ilaha illallah din to annan ne ake da matsala da shi to kaga kai karka kafirtar da shi shi kuma kar ya sake yayi kafirci shikenan an zauna lafiya na biyu idan har ya san shi da kanshi bai yi kafirci ba to koda kai ka kafirta shi shi kuma bai kamata ya damu ba domin yanzu kana talaka dan ka zo kawai ka dubi cancanji mai kudi irin cancanji eh ka zo ka ce cancanji talaka ne a gaban shi sai san kai din ne ma talaucin ya buga kama kake fadin haka tukun sai kawo zakar shi ta bane fara baka ko kun fahimta me yasa kamar cancanji ba zai damu dan ka ce mai talaka ba dan ya san ƙarya ne to amma yanzu ni da kai da wane ustazai da bamu da kotaro idan ka zo ka ce mana talakawa a halin muna fadi mun sa rigar mu mun fesa turare sai kaga mutun yana kumfar baki saboda an tona mai asiri haka dai ko ba haka ba ya dan sa shadda shi yana abin nan yana fadi kuma ka zo yana son a ce mishi alhajin birni kai kuma ka ce mishi talaka wannan tonan asirin da kai mishi shine zai sa ai fada dan haka duk mutumin da aka ce mishi kafiri in ya san shi ba kafiri bane bai da dalilin damuwa kaman mai kudin da yake da kudi aka ce mishi talaka dan me zai damu amma an kaga mutum da siffar masu kudi an ce mishi talaka ya damu to hakikanin al'amari dama ta gina ne bata shiga ba ina fata an gane to kai kuma da baka ce mishi sai ka tuna hadisin Muslim da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idan daya ya fada wa daya kalmar kafirci to ba za ta fadi ba ko ta tafi inda aka tura ta ko ta bouncing ta dawo inda aka aiko da ita a ƙarƙashin wannan kaunar da Abu Talib yake wa Annabi kamar yadda Ibn Kathir yake cewa hubban tabi'iyyan la shar'iyyan sune na tabi'a ba na shari'a ba wa kana istimraruhu ala dini qaumihi min hikmati Allah ta'ala kuma ci gaba da ya bisa addinin mutanen shi to wannan na daga cikin hikima Allah madaukakin sarki ko kun fahimta domin ku duba da Abu Talib ya musulunta ba zai samu karfin da zai iya wa Annabi abin da ya na kariya ba saboda in ya musulunta yanzu ya zama cikin waɗanda ake cutarwa saboda musulunci amma yanzu duk abin da ake tare ake da shi in an ji za a yi sujuda ga Lata da Uzza da Hubal da shi za a yi to in aka zo aka ce to yau an yi wannan sujuda ne dan a buɗe taron makircin da za a yi wa Muhammadu Abu Talib yana wurin to amma da yana can Ka'aba ana sallah fa ko yana Daru Arqam ana karatu kun ga ba zai samu karfin kariya ga Annabi dan haka wata hikima ce ta Allah kuma Allah yana da hikimomi akan ayyukan shi da ya bar shi a kafirci amma kuma ya dora mai kaunar Annabi yana kare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa wa mimma sana'ahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min alhimaya haka nan irin kariya da yake yi wa Annabi tana daga cikin hikimar Allah iz malan yace law kana aslama abu talib lama kana lahu inda mushriki quraish wijaha da Abu Talib ya musulunta da ba shi da wata daraja a wurin mushrikan Larabawa Qurayshawa wala kalima da ba shi da wata magana da zai fadi a wurin su wala kanu yuhabunahu da ba za su ga kwarjinin shi ba wayahtarimunahu ba za su mutunta shi ba wala jittara'u alaihi da sun ci mutuncin shi ko kun fahimta mutunta shi din da suke shine mai saboda yana tare da su wala maddu aydiyahum da kuma sun mika hannayen su gare shi da sun da kai wa alsinatuhum da sun rinka amfani da harsunan su bisu'i ilaihi suna munana mishi amma da yake yana tare da su fa ba su taba fada mishi kalma ba mummuna sai dai su ce kai dai jarabar san wannan da ita take wahalar da kai kana tare da mu ka mika mana shi kai ma ka huta mu ma mu huta kaki ina fata an gane wa yu'ayyidu hadha qawlu kuffar quraish as-sabiq li abi talib abin da ke kara tabbatar da wannan maganar
ita ce magana da Qurayshawa suka fada wa Abu Talibin wadda ta gabata da suka ce fa innaka ala muslima nahnu alayhi min khilafihi, kai ma fa kana kan irin addinin da muke akai wanda yake ya saba mishi. Wa hadhihi hikmatu Allah subhanahu allati sakharaha li Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wannan hikima ce ta Allah wadda Allah ya hore wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya hada ka da wani wanda yake kafiri ne wanda zai tsaya ya kare ka a lokacin da suka rinka kai tsegumin Mala Abubakar Mahmudu gumi, Allah ya gafarta mishi, a wurin Gawan. Gawan yana shugaban kasa. Gawan ba musulmi bane. Da suka je suka ce abinda suke nema shine ya hana Abubakar gumi wa'azi, sai ya ce to zan yi magana da shi. Yasa aka nemo Mala Abubakar gumi, ya ce to sun kawo kara sun ce in hana ka wa'azi. Abubakar gumi ya ce wa Gawan, to ni abin nake fahimta ya fi dacewa ka hada ni da su, idan muka tattauna a gaban ka ko da kai ba musulmi bane amma ka girma a kasar Hausa, kana da basirar yadda musulmi suke al'amuransu, zaka iya gane wa ke kan gaskiya. Daga lokacin zaka gane ya cancanta a yi amfani da karfin mulki a hana ni ko ko bai cancanta ba. To sai Gawan ya ga wannan fahimta ce mai kyau, sai ya nemo su. To na yi magana da mutumin nan da kuka ce in hana shi wa'azi, amma ya ce in hada ku da shi a gabana a zauna a fahimci ina ne al'amarin da yake, ina matsala take. Sai suka ce a'a, su abin da suke so kawai Gawan ya amfani da karfin mulki ya hana shi. Sai ya ce to ai a tsari kowa an ba shi izinin ya addinin shi ya faɗi abin da ya ga ya yi daidai da addinin shi, kuma bai yi mana abin da ya saba mana ba a matsayinmu na hukuma, ba mu da alfarmar da za mu hana shi. Da ya komo ya nemo Mala Abubakar gumi sai ya gaya mishi wannan magana. Sai Mala Abubakar gumi ya ce to tun da har ba za su yarda a zauna da ni ba, to sai su bar ni in ci gaba da faɗin abin da nake faɗi. To kaga anan gagawan musulmi ne, me za su ce? Sai su ce shi ma ɗan izala ne, ko ba haka ba? To amma gagawan ba musulmi ba ne, ba musulmi ba ne har yanzu ɗin nan kuma ba musulmi ba ne. Da ya musulunta ko bayan mutuwar Mala Abubakar gumi sai a ce aha, ai tuntuni mun sani haba, amma gashi nan har yanzu ba musulmi bane, amma kuma bai yarda a wannan lokaci a yi amfani da shi a ci mutuncin Mala Abubakar gumi ba. To kaga wannan wata hikima ce ta Allah. Sai Allah ya kawo wani wanda ba musulmi ba sai ya tsayu akan taimakawa wanda yake musulmi ne ko kuma taimakon addinin musulunci. Ina fata an gane abin da ya faru kenan da ainihin musulmin kasar Cote d'Ivoire. Su wannan Al-Hassan Watara din nan da kuka gani, su Al-Hassan Watara din nan fa wasu ustazai ne masu son addini da rukun shi, a gurgurdan irin yadda Allah ya aje su a wannan kasa kuma a wancan lokaci tun suna matasa. Menene ya faru? Daga cikin malaman su da suka je suka yi karatu a Saudi Arabia suka zo suka fara wa'azi a wannan kasa tun ana ce mata Ivory Coast har ta zo yanzu ta zama Cote d'Ivoire. Me ya faru? Sai malaman kasar suka taso musu suna faɗa da su. Shugaban kasar da shi Bagbo ya wa ainihin juyin mulki ya hau, sai suka nemi cewa ya hana waɗannan mutane da suka yi karatu a Makka wa'azi. Sai ya ce a'a, shi abin da yake so ya ji ina ne asalin addinin ya fito. Sai aka ce daga Makka ne. Sai ya ce to a je Makka a ɗibo mishi malamai su zo su dubi addinin waɗannan yaran da ku da kuka daɗe kuna yi, waɗanne ne ya daidai da su mutanen garin da ake addinin can. Kaga simple logic, simple philosophy. Aka je aka ɗibo malamai daga Makka suka zo aka zauna aka sa kowa ya yi karatu aka ji irin karatun shi. Su malaman Makka ɗin nan suka ce to waɗannan yaran su ne suke irin namu karatun, waɗannan ba mu san inda suka samu nasu ba. Shikenan. To me ya faru? Sai ya hana su. Ta ji dalilin da ya sa asali ahli sunna sai suka samu ƙarfi a ƙasar Cote d'Ivoire shine har suka tsaye da Al-Hassan Watara ya zama ɗan takara tintini. Su kuma waɗancan sai suka koma sai suka haɗa kai da kafiran ƙasar. Shine kuka ga duk sanda su Al-Hassan Watara suka tsaya takara sai sun taho sun yi ƙarfi sai a murɗe. Shine har abin ya kai yanzu Majalisar Ɗinkin Duniya
abinda ake so su Al-Hassan Watara su tashi su yi hayaniya a yakin su, sai suka bi democratic process din, sai suka bi tsarin, suka tsaya akai ta bugawa akai ta bugawa, sai ga yau Al-Hassan Watara kan shugabancin kasar. To haka ne, ko bani Isra'ila ba su kai ga nasara ba, sai da Allah ya ce lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna, sai kun yi hakuri, sai kun bi ayoyin Allah, sai kun bi yadda Allah yake so. Abinda nake so in nuna mana anan, yanzu ku dubi Allah ne ya taimaki su Al-Hassan Watara har suka kai inda suka kai, amma ta hanyar wa? Ta hanyar wanda ba musulmi ba. Shine cikin hadisi annabi yake cewa inna Allah la yansuru hadha ad-din walau bi rajulin fajiri, Allah zai taimaki wannan addini koda da fajiri ne, koda da fajiri ne Allah zai taimaki addini. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To jama'a kun dai ji wannan. Malam yace wa sayati li hadhihi al-mas'ala idafa. Wannan mas'ala da muka tattauna dangane da irin karfafa da goyen baya da Abu Talib ya baiwa Annabi ko? Malam yace za a ƙara bayani akan ta inda al-hadisi an wafati Abi Talib, idan muka zo wurin da za a yi magana da tarihin rasuwar Abu Talib bi iznillahi, da iznin Allah. A cikin wannan littafin kamar yadda nace akwai tarihin Abu Talib, to akwai tarihin rasuwar shi. Malam yace akwai ƙarin bayani an je can. Khamisan, darasi na biyar da muke dauka a cikin wannan karatun, fi mawqifi nusrati Abi Talib wa huwa ala shirkihi lirrasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dangane da taimakawa da Abu Talib yayi wa ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin wannan matsayin da ya dauka a halin yana shirka, ya taimaki manzon Allah ko? Wa qabulur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam li hadhihi an-nusra, da kuma taimakon da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa ainihin irin wannan, wato irin karbar da annabi yayi wa taimakon, dalalatu ala jawaz al-isti'ana bil mushrik, wannan dalili ne akan zaka iya neman taimakon wanda yake mushriki ne a wajen harka addini, ya taimaka maka dan yin wasu abubuwa, amma sai yace bi dawabitha, amma da ka'idoji na wannan taimakon ba sake babu ka'idi ba. Babu laifi wanda yake ba musulmi ba, ko mushriki, ko kirista, ko ba yahudi, ga wasu al'amura in sun taso maka na addini, babu laifi in ya taimaka maka. Yaqulu ibn al-Qayyim, wani babban malami da ya rasu fiye da shekara 600 mai suna Ibn al-Qayyim, yace rahimahullahu ta'ala, Allah ya ji dan shi, yace al-isti'anatu bil mushrik, neman taimako a wurin mushriki, al-ma'mun, wanda aka amintu da shi ba zai ci amana ba, kaji ka'ida ta farko, fil jihadi, a wajen jihadi, ja'izatun, ya halatta, inda al-hajati, inda bukata, kaji ka'ida ta biyu kenan, ba kowane lokaci ba, sai inda bukata, sannan kuma ko ba da bukata sai an tabbatar ba zai ci amana ba. To wannan a wurin jihadi kenan, balle a wasu harkoki. Dan haka za ku yi mamaki jama'a, idan kuka tafi kudancin kasar nan za ku ga yadda al'amura suke faruwa. Za ka ga wani ba musulmi ba ne, amma sai ga baya kyamar musulmi. Idan musulmi suka rasa inda za su yi sallah, sai ce zai tashi ɗan hayan gidan shi, sai ba musulmi haya, sai su rinka yin sallah a gidan, in dai musulmi za su biya shi. To samun su samu wurin hayar ma ai taimakon Allah ne, ya je a yi tarkici da shi da dangin shi, ya ce ba abin da ya shafe shi, business din shi yake yi, mutanen nan suna bashi kuɗi, to ba matsala, kuma duk wanda ya taba su to zai sa lauyan shi ya kai su ƙara, saboda za a bata mishi kasuwanci ne. Kaga taimakon Allah ne, ba su za su ɗauki lauyan ba, shi ne zai ɗauki lauyan. Ina fata an gane. Sai kenan, na taɓa ba ku labari a jihar Cross River, akwai wani gari da ake kiran shi Ugyeb. To daga Ugyeb din ne ma za ka ɗauki mota za ka shiga cikin surkukin daji, sai ɗan sarkin garin babba ya shiga addinin Kirista, ƙanin shi sai ya shiga addinin Musulunci. Shi kan sarki ba yana matsala, addinin shi kawai ya sha burkutu ya ƙoshi kawai, baya bauta ko gunki, shi ba abin da ya shafe shi. Wanya je gina coci, shi kuma ƙanin yazo yana yin sallah a fada, ya samu mutane suna bin shi, sai rikici ya fara tsakanin shi da shi da ainihin wa. Shine wani lokaci mun je sai shi sarkin, to ko yanzu mun kai mu'amala da su wajen cross rivers ba sa iya cewa sheikh, sai dai check. It is said, you better tell this your boy, may he go start his own church. I don't want trouble. Yawa, in mutum ya musulunta a can a wurin ka, to ya zama naka, zaka iya daukar shi ka tafi da shi, iyayen shi sun yarda, duk ma yadda zaka yi da shi kai kake determine rayuwar shi. To shine sheikh ka gaya wa yaron nan naka dan shi ne fa, ka gaya wa ya je fara tashi cocin ita ma, don su durin ibada kawai cocici, ya je gina tashi su je na rikici da dan uwan shi. Shine sai shi yaron yace, to ai shi bai da filin da zai yi. To shi kuma uban shi ne sarki, ya miƙe tsaye tukuna akan kujerar shi, ya riƙe wani kwagiri dake hannun shi, ya wasu irin kalmomi na yaran su tukuna, ya caka kwagirin a ƙasa, yace wannan ƙasa tashi ce shi Allah ya ba. Kana ɗana ka ce baka da fili? Wallahi jama'a, wurin da ya ɗiba wa yaron ya kai daga inda muke dinnan zuwa a Gwaro. Shareren fili ne, ina nan da plan na filin, shareren fili ne. Sai da muka zo yanzu muna magana kusan shekara 20 ne, sai da aka zo ana roƙon musulmi ne ya za a yi a samu kuɗi da za a je a gina wurin, a gina katanga kawai don a tsara wurin saboda gaba. To alhamdulillahi, daga baya an samu wasu bayin Allah daga nan Kaduna suka je suka yi yunkuri, aka samu kuɗi, aka je aka sebulo, aka kewaye wurin, sannan aka dan ɗibi dan kaɗan cikin shi aka yi makaranta da masallaci. Amma ka zo ka ga wurin, in ka tsaya baka iya hangen ƙarshen shi. Uban ya ce mishi duk ya ɗiba nashi ne. To kaga yanzu ba musulmi ba ne, ya ɗauki wurin da za a yi masallaci da makaranta ya bayar. Sai ya ce ba za a karɓa ba? Za a karɓa. Na farko ana da buƙata, na biyu wani makirci ne ya ƙulla, ba wani makirci ba ne. Saboda haka a matsayinka na musulmi, ko mai wa'azi ko mai da'awa, idan ta kama kana iya samun taimako a wurin wanda ba musulmi ba, amma fa da sharaɗin ka amintu ba zai ci amanarka ba. Na biyu kuma kana da buƙata, amma in ka san cewa wani makirci ne, to kar ka karɓa. Kuma ko da ka amintu, to sai ka duba ka ga baka da buƙata, tunda baka da buƙata don me za ka nema? Ina fatar an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Bayan wannan sai malam ya ce al-mabhasu sadis, wuri na shida wanda ke bincike dangane da asalibul mushrikina fi muwajahatir rasul sallallahu alaihi wa sallam, salam da mushrikai suka dauka wajen yin gaba da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wato mushrikai sun dauki salo iri iri wajen wannan gaba da gaba da suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kun san kamar yadda na faɗi, da annabi yake karatu, yake wa'azi a ɓoye a cikin gidan Daru Arqam ibnu Abil Arqam, abin bai zama musu matsala ba. Amma daga lokacin da aka fara bayyanawa shine sai suka ɗauki salo iri iri. A baya in ba ku manta ba, mun faɗi daga cikin salon da suka ɗauka shine, na farko dai su ja bakinsu su yi shiru, saboda abubuwan da yake faɗi ba su shafi rayuwarsu ba, ba su shafi addininsu ba. To daga lokacin da kuma wa'azi ya fara cewa gumakansu babu kyau, to kuma a lokacin sai suka ɗauki wani mataki shine na biyu, su je su samu babban shi su yi magana da shi. To duk suka samu babban kuma ya cije, to shine sai suka ɗauki salon duk wani makirci da za su yi, kamar izgilanci, kamar zagi da makamantansu. To waɗannan irin salo ne malam ya tattara su anan zai mana bayani a kansu. Malam ya ce lamma ra'at quraishun anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallama madin fi da'awatihi, yayin da Quraishawa suka ga cewa lallai Muhammadu dai ya zarce ya ci gaba wajen wa'azi da da'awa, mustamirran alaiha, ya doge akan wannan da'awa, lam yusnihi anha hadithuhum, zancansu da maganganunsu da suke yi bai kawar da shi daga wannan da'awa tashi ba, ma ammihi Abi Talibin wala ghairihi, maganganun da Abu Talib ya zo ya mai waɗanda saƙo ne daga mutanen Makka ba su hana annabi wa'azi ba, ba su kau da shi ba. Haka nan wasu maganganun da wasu suka yi mishi duk ba su hana shi wa'azi ba, min al-muhawalat, na duk wani ƙoƙari da suka yi al-ukhra daban banda waɗancan matakan laja'u ila asaliba ukhra sai kuma suka koma suka dauki wasu salan daban limwajahati da'wa domin fuskantar wannan kira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake abinda karatun yake ce mana a yanzu shine a lokacin da suka bi duk matakan farko wajen su sa ayi magana da shi su yi barazana su yi kaza duk bai sauya shi ba sai suka dauki wani salam al-uslubul awwal salam farko uslubus sukhriya wal istihza salo na ainihin wato izgilanci da kuma gatse da habaici da yarfe in kai bahaushe ne duk ka san waɗannan abubuwa da baki ake yin su ayi maka gatse ayi maka habaici da abubuwa waɗanda za a rinka yi maka ayi maka gwalo ayi maka gatsine to duk irin waɗannan na daga cikin salon da malam yake nufi da as-sukhriyatu wal istihza habaici ne izgilanci ne suka yi ta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wal maqsud min as-sukhriya wal istihza manufar su ta yin wannan izgilanci da habaici huwa takhzilul muslimina shine wulakantar da musulmi misali su suka sanya mishi al-aminu inda kuma ta ba amma sai suka da suna ce mishi az-zamin to yanzu az-zamin gatse ne ko habaici shine kai kake cewa mutum Muhammadu amintacce sai ka dawo kana ce mishi Muhammadu abin zargi kaga wannan menene wannan habaici ne ina fata an gane manufar da ta sa suke shine dan su wulakanta musulmi wa tahqirihim su kaskantar da musulmi wa muwajahatihim bi harbin nafsiyya da kuma su fuskanci musulmi da yaki amma ba yaki na makami ba shine yakin karya zuciya yakin karya zuciya tuhinu quwahum wadda za ta raunata karfin su kana addini akalla in aka yi shiru aka sa maka ido zaka ji karfin yi da gwargwadon karfin ka in ana yaban ka sai ka ji ka dan fijin ka zarkazar amma sai zama kullun kana yi ka zo wuce ai maka gwalo a jawo rigarka a fiji hijabin mace misali kaga wannan menene ana so a raunata ka ne an urwata an abdullahi ibn amr ibn al-as daga urwa yake ya karbo daga abdullahi dan amr dan as radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda kala yace qultu lahu urwatu yace nace wa malamina abdullahi dan amr dan as ma aktsara ma ra'aita quraishan asabat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fima kanat tuzhiru min adawatihi wadanne irin yawan cutarwa ce kaga quraishawa sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin kiyayyar da suka rinka bayyana mishi ina fatan kun fahimci tambayar daga cikin adawa da kiyayya da suka yi ta nuna wa annabi kai ka zauna da shi tun ana makka wadanne irin abubuwa ne ka fahimci sun fi cutar da annabi a ciki wato dukan abubuwan da suke suna cutarwa amma waɗanne irin ɗabi'u ne in suka yi su annabi ya fi cutuwa sallallahu alaihi wa sallam kala sai ce habartuhum babu shakka na taɓa zuwa inda quraishawa suke wa kadijtama'a ashrafuhum manyan su duk sun haɗu yauman a wata rana fil hijr a hijru isma'il wannan katanga da ke kewaye da ka'aba wanda in ka shigo ka'aba ta kofar sarki Fahad to zaka ganta ainihin tana hagu gare ka idan ka juya bangaren gabas inda kofar Ka'aba take zaka ga wannan katanga ta koma dama gare ka to asalin sunanta shine Hittim amma suna ce mata Hijru Isma'il to sai suka taru a cikin wannan wuri wato wurin ba mannaike da Ka'aba ba domin katanga ce aka yi ta haka sai aka dan ba da tazara tsakaninta da Ka'aba kamar kofa ta gabas da ta yamma to sai zama wanda yake zaune ciki asali wurin yana da alfarma cikin Ka'aba ne amma kuma ba a rufa yake ba to shine Amr dan Abdullah yake cewa sai na gansu sun taru a cikin wannan wuri na bangaren Ka'aba fa zakaru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka fara magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qalu har ma suka ce ma ra'aina misla sabarina alaihi min hadha ar-rajuli qat tunda muke bamu taba ganin irin wannan hakuri namu da muka yi wannan mutum ba, mutumin nan mun yi mai hakuri, ko kun fahimta irin maganar nan dan an hadu wannan irin al'amari ne haka, mutumin nan mun hakura ko kun fahimta, wato su da kansu ba su taba ganin halin da suka yi hakuri irin haka ba, sun yi hakurin har yayi yawa, to su ne suke cewa ma ra'ayina mithla sabrina alayhi min hadha ar-rajul qat, tunda muke bamu taba ganin hakurin da muka yi wa irin mutumin nan ba, saffaha ahlamana, duk tunanin mu yace mu wawaye ne, ya dube mu yace duk wawaye ne wauta muke, washa tama aba'ana, ya zagi ubannin mu, wa abadinana, yace addinin mu da aidi ba daidai bane, wa farraqa jama'atana, ya raba kanmu, wa sabba alihatana, ya zagi allolin mu, laqad sabarna minhu ala amrin azim, kai wallahi mun yi hakuri fa hakurin nan yayi kisa, ka gane irin fada na marasa gaskiya haka, hauka ma qalu abdullahi yace ko dai suka fado ta kalma makamanci haka, qala abdullahi yace fa bainama hum kadhalika, suna cikin wannan taro, iz bala alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ga manzo Allah ya bullo, to manzo Allah dan dangi ne a garin yake, ana cikin tattaunawa akan shi kuma sai gashi ya bullo haka, wato in dai kana ganin zakai addini kamar yadda na faɗi ran nan, ba wai ka zama malamin islamiya ba, ko malamin hadda, ko malamin yan matan islamiya, a'a in dai zaka fito gaba da gaba aji zakai gyara, to lokacin ne kake da'iya, amma in ba haka ba, can kana karantar da hadda, kana karantar da al-arabiyatul jadida, kana karantar da ahlari da askari da qurtabi a zaure, kai malamin soro ne, ko kai malamin allo ne, ko kai malamin islamiya ne, zaka ga ba wanda ya damu da kai a anguwar, dan baka ture wani ba, baka ce kaza ba, amma lokacin da baka tado da da'awa kace a jara kaza, yanzu tsakani da Allah annabi zagi yake yi, amma ku ji su ne suka ce zagi yake yi, amma fa annabi yake da aya a Qur'ani da take cewa wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighayr ilmi, kar ku zagi waɗanda suke bautar wani abu wanda ba Allah ba, sai kiyayya ta sa su zagi Allah, ma'ana za ku jawa Allah zagi in kuna zagin nasu allolin, yanzu kenan kuma zai yi wanda yake da wannan ayar ya zage su ko ya zagi allolin su, amma kaga su ne suka fassara zagi, kai ma zaka tashi kana faɗin gaskiya, sai a ce zagin mu yake ya wulakanta mu, ya ce mu wawaye ne, ya ce ba mu da kan gado, shi ne abin da suke faɗi, sai Abu Jahal ne kuma manya-manyan sanatocin wannan zaman da su Abu Lahab da sauransu, ina fata an gane, to ana cikin haka sai ga annabi ya leko ya haro daidai wurin, fa aqbala yamshi, sai ya fuskanto yana tahowa, hatta salama rukuna, har sai da ya taba ar-rukun, abinda ake nufi da ar-rukun anan shine hajarul aswad, akan kira shi ar-rukun ba tare da wai ma'anar rukunul yamani ba, a'a hajarul aswad yazo zai dawa shi ne jama'a, kun fahimta jama'a, domin ita Ka'aba ko yaushe kana iya zuwa kai dawafi, saboda haka suna cikin wannan taro anan Ka'aba, sai gashi yana zuwa, sai suka hange shi, gashi can ya wuce, ya wuce kwana dama, ya je ya sunbanci ainihin hajarul aswad ya shafe shi, thumma mashabihim, sannan sai zo ya wuce su, thumma marra bihim, sannan sai zo ya wuce su, fa'ifan bil bait, yana kewaye Ka'aba, kun ga yana kewaye Ka'aba fa zai gamsu, dan bari ku ga yadda scenarion wurin yake, dan ka fahimta da kyau inda suke taron, kun ga kamar yadda kujerar nan tawa take haka nan, to haka ne inda wurin yake, anan suke taron shi, kuma kun ga ya bullo kenan, kace ko ta nan shine ta inda kofar sarki Fahad take a yanzu, ko kuma ya bullo ta kofar Safa, shine ya bullo ta nan kenan, ta kudu maso gabas, ko kuma kace ya shigo ta babul fatih kenan, kofar fatih ita ce ta nan kudu maso arewa, ko kuma ta babul umra, babul umra ita ce ita kuma arewa maso yamma, to ta duk inda ya bullo, inda ba ta kofar Safa din can ba, za ku gani shi, to kaga cewar sai ya leko, ga alama ya biyo ne ta yamma, ko ya biyo ta yamma maso arewa, ko ta arewa maso gabas, dan haka suna cikin taron, ka kaddara kamar ga su nan, sai yazo yake wayo, to nan hajarul aswad shi kuma yake, sai yazo ya taba hajarul aswad, kaga duk inda yazo zai wuce zai je wai Ka'aba, kaga ga su haka ake yi, ba ta kai hijira ka bangaren ba, su ingari na ishe su sai su tafi sai su gaba haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda haka Allahu akbar sai ga annabi yazo sallallahu alaihi wa alihi wasallama thumma marra bihim fa'ifan bil bait yazo ya wuce su yana kewaye Ka'aba falamma marra bihim ghamazuhu da yazo wucewa sai suka harare shi ko kun fahimta suka harare shi kai Allahu akbar bi ba'd ma yaqulu ina fata an gane wato suka harare shi ko suka tsegumin shi da wasu maganganu da yake fadi to anan tunda har suka ce bi ba'd ma yaqulu wato sun dubi wasu kalmomi da yake fadi ne sai suka mai izdilanci da su ko kun fahimta kamar irin shi yana cewa Allah ɗaya ko yana zaune zo wuce sai ce Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne eh ko kun fahimta jama'a kai in ka san ɗan duniya ka san yadda suke abubuwan su to ko kun fahimta sai suka dubi cikin irin maganganun da yake fadi sai suka dan juya haka qala Abdullahi dan Amr yace fa'aratu zalika fi wajhihi sai naga canji a fuskar shi sai naga na ran shi ya baci bai ji dadi ba haka eh thumma mada sai ya ci gaba falamma marra bi imsaniha karu nabiyu ghamazuhu bimithliha suka sake tsegumin shi da irin wannan kalmar fa'aratu zalika fi wajhihi sai naga baci rai a fuskar shi bai ji dadin abin da suka yi mai ba thumma mada ya sake wucewa thumma marra bi imsalisa a karo na uku yazo ya sake wucewa fa gama zuhu bi misliha suka sake mishi tsegumi da irin wannan kalma fa qala anan ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace tasma'una ya ma'ashara quraish ya ku quraishawa ku ji da kyau to kaga muwajaha kenan sai san kai ba jarumi bane ba za ka iya ba shine ran nan muka fadi wannan da'awa in ka san baka shirya ta ba ka tafi islamiya su baka hadda kana karantar da ƴan mata hadda ko su baka arabiya jadida kane wa yaran islamiya amma in dai zaka tinkari al'ummar kasa ko al'ummar duniya ko al'ummar gari masu mulki ƴan siyasa daga tai hakimai sarakuna ƴan boko matan aure kowa kai magana akan shi to wannan ake kira da'awa to in ka zama baka da dakakkiyar zuciya kwana biyu za a ce ka mutu dan za ka haɗi zuciya ko kuma za a ce an neme ka an rasa ka gudu ina fata an gane yanzu ka dubi abin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ina son ku gane su waye yake magana da su manyan gari ne waɗanda waɗannan yanzu nan za su iya cewa a datsa kan shi duk abin da suka bada fatawa cikin lokaci guda akwai ƴan ta'adda da za su yi mai amma ya tsaya ya fuskance su yace ya ku quraishawa ku ji da kyau ama wallazi nafsu muhammadin biyadihi wallahi ina rantsuwa da Allah da ran muhammadi ke hannun shi laqad ji'tum bizabhi laqad ji'tukum bizabhi yanka ne nazo muku da shi me yake nufi da wannan kalma ga ta malam yace azzabu huna majazun majazi ne duk dabbar da aka yanka ta me zai biyo baya mutuwa da halaka shine sai yace majazun min alhalak wato nazo ne in halaka addinin ku dan ku ji duk ma abin da za ku yi sai yace fa innahu min asra'i asbabihi domin yanka yana daga cikin mafi gaggawa samar da halaka yace to nazo muku da yanka ne me yake cewa ku saurara ku ji duk wannan tsegumin ku da murguɗa baki da duk taron ku wannan addinin naku sai na ga bayan shi kalmar da yake fadi kenan amma sai ya fadi da ainihin salon magana to amma da yake su suka haife shi ya iya yaran su don haka ya fadi maganan ne a cikin salon magana su sun gane me yake nufi wannan yana daga hikimar Allah da Allah madaukakin sarki yasa aka haife shi cikin su ya tafi kauye ya zauna a wurin Halimatu Sa'adiyya ya ji duk wani nau'in larabci dan haka in yazo yana iya magana da su da al'adun su a yau sai ka ji matashi ya miƙe cikin garin su ko anguwar su ko inda aka haife shi yana wa'azi da wannan yaran amma baya bai san irin salon maganar su ba bai san irin yadda suke gatse ba, bai san irin yadda suke kaza ba, bai san irin yadda suke kaza ba. Ko kun fahimta? To shi yasa cikin hikimar Allah, Allah yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin kuneko illa bilisani qaumi, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Iya yaran su shi zai baka damar ka zama zaka iya bayyana musu abinda Allah ya aiko ka. Shi yasa wannan harshe na Hausa, mu da Allah ya sa aka haife mu muka girma cikin su, dole ne ka tsaya ka goge game da harshen Hausa, ya zama kana sarrafa Hausa yadda in ka faɗa za su iya fahimta. Dan ba sa fahimta abin da kace, ba su da matsala da kai ke. Ka ce ku rabu da shi, gama bambamin shi, dan ba wanda ke fahimtar shi. Amma ka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad ji'tukum bizabhi, nazo muku da ƙarshen addinin ku ne. Fa akhadhatil qaum kalimatahu, sai waɗannan mutane nashi sai suka ji maganar nan tashi suka rike ta. Hatta ma minhum min rajulin, hatta ma minhum rajulin illa ka anna ma ala ra'sihi ta'ir, ka ce kowanne namiji daga cikin su kamar an dora tsuntsu a kan shi. Kaga an aka dora tsuntsu akan ka, dole ka natsu. Ma'ana da ya faɗa musu haka sai suka tsit suka natsu. Kaga da yaji sun yi wannan tsegumi ya ce haba Qurayshawa, haba Qurayshawa, ba za ku ji tausayina ba, sai sai ku da kai. Ko kun fahimta? Amma da ya fuskance su ya nuna musu kai ni ma fa ba kyalle bane, bandir ne. Shikenan sallallahu alaihi wasallam. Na fata an gane. Shikenan waqi'un, wannan ainihin wato magana ta afku a cikin zuciyarsu. Hatta inna ashaddahum fihi wafa qabla zalika la yarfa'uhu bi ahsan ma yajidu min alqawl. Kafin Annabi ya faɗi wannan kalmar, mafi tsananin su wajen kaushin harshe shine wasatan, hatta inna ashaddahum fihi wasa, hatta wanda ya zama daga cikin su yafi kowa zakalkalewa a dazu. Qabla zalika, kafin wannan maganan, la yarfa'uhu, sai gashi kuma yana yi wa Annabi magana bi ahsan ma yajidu min alkalam, da mafi kyawun magana kuma. Ko kun fahimta sallallahu? Ina fatan kun fahimci yanayin. Da ya ga suna wannan irin abin da ya miƙe kansu, ya ce wallahi ku saurara ku ji, duk sai na ga bayan kuna wasa da ni. To da suka ga haka fa, sai suka ce kai haba Muhammad, to mu iyayen ka da kakanninka kuma in ka ga bayan mu, to me ka ci riba? A zauna lafiya mana. Wato 1995 ne jama'a, wasu suka je suka tsogalo Abubakar Guma a mukiya, can mukiya da kitaji suka yi wa'azi, suka ce wai gumuna wuta. Aka hankali ya tashi, na ce a kowa ya kwantar da hankalin shi, shi ne ɗauko aqidatul fahawiya, na ce amma ni ne da kaina zan mata sharhi. Kasadin yana nan yau shekara 16 kenan, guda 17. To da aka zo wata gaba, ni ma na samu makasarsu, na ci dunusu, na rinka yin 1 blow 7 die. Haba sai hankalinsu ya tashi, shi ne aka je aka zauna wurin 'yan sanda, hankalinsu ya tashi suna ta kumfan baki. To shi ne wani tsoho lokacin, to mala awali tun da mun fahimci juna, ba zai mu je mu zauna lafiya ba? Na ce ina fahimtar juna. Ne mutsu-mutsu da su tun daga lokacin suka da suka yi taro, suka ce billahi allazi ku sa mishi ido, kar ku sake taɓa gumi. Dan ya ce an taɓa gumi, to ba sauran zaman lafiya. Tun daga ran nan wallahi ba wani shege da ya sake zagi Mala Abubakar Guma alasifika. To ba zauna lafiya ba? Shikenan. Sai kuma suka dama ana wa'azi, sai a ce Shehu Abubakar Gumi radiyallahu anhu. Muka ce to mun yarda da wannan. Shine. Kai. To haka abin yake fa. Wani lokacin wallahi sai an yi muzurai, amma ku tsaya kawai ku nuna ku bayan Allah ne, ƴan iska su rinka dukan ku su hana ku sakewa, wallahi san ba daidai ba ne. Shi yasa kuka ga Annabi ya ta addu'a Allah ya kawo Umar ko Abu Jahal cikin musulunci, saboda shi Annabin duk da ya nemi su irin wannan muzuran, amma wani lokacin su ma su nemi shi muzuran, amma waye isai wa Umar muzurai? abin da zai dake ka aje a kai shi wurin hakimi yace ba zai zo ba. To ya karshen ta kenan, su Abu Jahal ne za su zauna su ne da kotu a dal asar, ace ana kiran shi yace ba zai zo ba, sai kuma ba za a iya zuwa kama shi ba, dan dama su ake sawa su je su kamo. Ko kun fahimta? To da Annabi ya dubi irin waɗannan mutanen sai ya ce Allah ka kawo mana ɗayansu musulunci, sai Allah ya ji tausayin Umar sai ya sa musulunci a zuciyar shi. Tun daga ran nan shine ba a sake wa musulmi wulakanci ba. Amma da kaga Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkansu wannan siddiqi ne, wannan annabi ne, maka da ke sai su ta kuka sai su Allah ya isa. Umar ba zai Allah ya isa ba, dan me zai Allah ya isa, yana da ƙarfi. Ina ba ta gane. To saboda haka wannan addinin jama'a, kun ga duk waɗannan yara da kuke ganin su ana cewa ƴan iska, kar ku ce musu ƴan iska, ku je ku samu yanayi ku zauna da su ku nuna musu. Haka irin su a Jimeta a Yola jama'a ana ce musu wai ƴan iska, nace ba ƴan iska bane waɗannan yara. Na shiga cikin su a cikin Jimeta suke a wata anguwa Shinko, nace waɗannan ba ƴan iska bane, dan kowa yana da sana'a. To amma wanne malami ne ya je zauna ya nuna musu ga yadda ake yi? Babu. Sai kuwa a ce ƴan iska ne, ƴan shaye-shaye, nace ba ƴan iska bane. Da na shaku da su in je in zauna mu yi hira mu ci abinci in kai musu wanki na zama abokin su, sannan sai nace ku samu masallaci ku sa mana wa'azi. Suka sa wa'azi a wani masallaci, muka zo ne rinka musu tarihin Umar da Hamza, nace kun ga waɗannan duk ba ƴan iska bane. Amma ƙauraye ne irin ku a jahiliya, amma da suka shiga addinin musulunci su suka yi musulunci aiki. Nace dan haka dukkan ku ƴan shinko daga yau, wanda da yace muku ƴan iska ne ku ce a ku ɗaliban albani ne. Kai takabbara mala. Shikenan. Billahi allazi kafin wata guda sai suka yi waya suka ce ga wani masallaci fa sun karba. Amma fa ba liman. Ga masallaci ba liman. Shine kawai muka aka saman musu. Wallahi ku je ku same su yanzu. Wannan yana hadda Qur'ani, wannan ya koma makaranta, wannan ya gyaru, wannan ya kaza, wannan ya kaza. So asali waye dan iska? Shine wanda aka yi yake gyaru. Amma wanda ya kauce saboda ba a dora shi akan hanya ba. Wannan yana da haƙƙi ne ma akan ku, yana bin ku bashi ne. Duk waɗannan yara da za ku gani ana ce musu ƴan shalushu, ƴan kaza, ka je ka zauna da su. Ka ce a garin nan ku yi muku wa'azi, waye taɓa muku nasiha? Wani uban shi ya rasu. Wani uban shi ya saki uwar shi. Wani uban shi uwar ta mutu, ya je ya auro wata azabtacciyar mace tana azabtar da shi, don haka sai ya gudu ya tafi ƙarƙashin gada ya zauna. Dan nan ya fi mishi sauƙi. To kuma da gwargwadon inda kake zaune fa da gwargwadon yadda za ka ɗabi'antu. Sakamakon haka dole suka zama haka. To sai ku ga wannan taimako kuka yi musu. Fiye da shekara 20 da suka wuce kowa san ƴan daban Kano, kashe mutane suke yi. To amma Malam Ibrahim Khalil ya taɓa zuwa ya tara su wata rana. Ya ce musu to wani aikin alheri ne muke so a yi a garin nan, amma ba wanda zai iya yin shi sai ku. Sai suna mamaki. Malami mai wa'azi ya ce aikin alheri kuma duk garin ba mai iya yi sai su, ashe suna da sauran amfani? Sai suka ce malam faɗi, ko me za mu yi shi a garin nan? Ya ce ku je kowane gida ku karɓo mana sadakan naira ɗaya. Naira ɗaya rak za a tara kowace anguwa, za a sai yadi da makara a aje a masallatai a matsayin duk wanda ya rasu, babu halin likafani sai a je a dinka mai. Sai suka ce mala wannan mai sauki ne ba. Yo mutanen da ke bi suna murɗa mutane suna karɓan kuɗi da ƙarfin tsiya, sai aka ce su je su karɓo ta annabi kuma naira ɗaya. Kafin wani lokaci sun tara naira 20,000, amma fa yau fiye da shekara 20 ne da ta wuce. Naira 20,000 nawa ce? To shikenan wannan sai ya buɗe ƙofa, ya buɗe kafa ta ya rinka zama da su. Wallahi yau wasunsu su ne ɗaliban ilimi da ke karantar da addinin musulunci a cikin Kano. To kenan, ashe irin waɗannan suna da haƙƙi a yi musu wa'azi. Don haka kun ga wannan wuri namu kullun shi yasa sai mu ce ba masallaci bane, dan kada wata rana wani ya ji mun aika wa da ɗan shalusho gayya su zo su taru a wurin ne, yace to kuma wurin yanzu ɗan iska ake tara, a'a su ma namu ne. Yauwa, za mu iya aika musu mu ce duk wani ɗan shalusho ya zo, akwai taro yau, ba za a ce wa'azi ba, don sai dan an ce wa'azi to yanzu shi za a gyara shi kenan, ashe a'a ya zo akwai taro. Mu ma in muka zo sai mu sa riga irin ta kauraye da hula haɓar kada, cikin malaman hadisi al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi, ai saboda sa haɓar kada suke ce mishi al-Tayalisi, malam mai haɓar kada, to ƴan tauri suna sa ta, mu ma sai mu sa ta idan mun yi kwana da wannan tsinin. To kaga wannan an gyara musu yanayin, in suka zo ba su ganka da rawani ko tarbi a hannu ba, balle sai to wannan za a ba mu wani wurudi ne ko yaya, mu ba mu shirya karbe ba. Amma ka zauna da su, to ku ba ƴan iska ba ne, abinda muke so a duk wata za ku rinka taruwa, muna da taro da ku a tattauna da su akan wata harka, a ce za a je gyaran makabarta kaza, ku fara ɗaukansu ku saka su a wani aikin alheri tukuna, kafin ku fara ce musu kaza da kuke ba daidai ba ne, wannan ne zai ba su damar su fara matsowa, ku fara jin matsalolinsu, ku fara shawartar su, kafin wani lokaci sai ku ga sun zama abokan aiki. In ba haka ba, baka mamaki Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai wannan addu'a, ya zo ya shiga addinin Musulunci, sai ga manzon Allah wata rana yana cewa walam ara abqariyatan ko abqariyan misla abqariyati Umar, yace tunda nake ban taba ganin jarumta irin jarumta ta Umar ba. Mun kawo tarihin Umair ibn Mus'ab anan ko, wanda shaitanul jahiliya ne amma hawarin Islam, duk wata fitsara a jahiliya da su ake yi, amma da ya karɓi addinin Musulunci sai gashi ya zama sadauki. Saboda haka jama'ar musulmi, yana daga cikin aikin malamai masu wa'azi su rinka shiga cikin jami'o'i da manyan makarantu, suna tara waɗannan ƴaƴa da ake musu kallon ƴan iska ne, ba ƴan iska bane, ƴaƴanmu ne, jininmu ne, namu ne su, bai kamata mu watsar da su ba. Ustazai galibi in ka gan su kyamar irin waɗannan suke, malamai kyamar irin waɗannan suke, kowa kyamar su yake yi, to amma wani yaron ka tambaye shi halin da ya samu kanshi, yayaye ya samu kanshi a ciki, sai ya ce maka bai sani ba, ko halin maraici ko talauci ko rashin mafaɗi ko wani gali, wasu dalilai dai haka. Idan yau aka kuma za ka je ka sami irinsu suna da hazaƙa, ƴaƴan baiwa ne, za ka same su ƴan baiwa ne. Yanzu Bill Gates hatsabibin mutum ne, makarantar ma yake cikin yi, wata ran kawai sai ga irkeke kwamfuta a tsaye, sai ya nazari sai ce shi ko zai yi ƙaramar wannan, sai yaushe ya ce ai shi ya bar ma makaranta daga yau, makaranci ya bar makaranta daga yau, ce shi kawai yanzu yana neman aro ne na $200 kawai. Daga haka gashi nan bai wuce shekara 50 da wani abu a duniya, yau gashi ya samar da juyin juya hali. To haka musulmi, kuna da irin waɗannan da yawa a cikin waɗannan yaran da ake cewa ƴan iska. To da haka babu wani ɗan iska sai wanda aka bar wa iska shi ta tankaɗa shi inda ta so. Don haka malamai dole ku tashi ku yi aiki, ustazai dole ku tashi ku yi aiki, domin kowa ya bar hanyar ɓarna ya dawo hanyar alheri, saboda Annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan ha khairul laka min humurun na'am, Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka ya suka samu jajayen raƙuma. Jajayen raƙuma suna da daraja a wurin Balarabe, shi yasa Annabi ya misali da su. Za mu cike da wannan hadisi insha Allahu ta'ala, muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, alhamdulillah.